بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو الله سبحانه وتعالى بيبو قريشي دي ساكي هدامو وانا سابيا تلهدي هدو قوات محرم الشكرة دبو ديد دلي hudu da 37 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 18 ga watan 10 a shekara ta 2015 na lissafin miladiya. Mutane suna yawan tambaya akan maganar wannan ranaku. Mun san yadda lissafin yake, akwai kalanda ta lokutan sallah wanda ita taqwimul ummul qura ne, gurgudanta kun an bita yau 5 ga wata. Amma lissafin sanar da ganin wata da aka yi 4 ne ga wata yau. Wannan duk ba abin damuwa bane, shi abin da ya shafi ibada ba a dora shi akan kalenda. Abin da ya shafi aikin gwamnati da office a inda ake kamar zuwa Saudi Arabia da su suke amfani da wannan watanni na musulunci, sukan amfani da wannan kalenda da ake ce taqwimul ummul qura. Muassasa aka sa aikin ta tai wannan kalenda, to da aka fito da shi shi ake amfani a office. Yanzu ko a can din a ofisoshi haka ake rubuta yau 5 ga wata. Amma in an zo harkar ibada da azumi da haji da irin wannan abu da ya shafi watan Muharram, tunda yana da alaka da azumin tasowa da Ashura, ana dora shi ne gurgudan ganin wata wanda majalisar alkalai suka ba da sanarwa. Yau da haka ba laifi da ai ta fadar sabanin cewa yau kaza ga wata. Amma duk da kuna ganin a rubuce a kalandar kiran sallah ina jin akwai anan 5 ga wata, ba komai. Ci gaba da karatun mu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafin Ar-Rihiq Al-Makhtum na Malam Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Muna magana akan ko muna karanta abin da malamin ya rubuta dangane da najahud da'wa wa atharuha, ko cin nasarar da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tasirin da ta yi musamman al-jaziratul arabiyya. Mun tsaya ko in ce za mu tashi inda yake cewa wata wahadati shu'ub wal qaba'il al mutanathira nan ne. Yau duk yana faɗar sakamakon da aka samu bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin kowa sani cewa dan adam da rayuwar dan adam da zamantakewar dan adam bata taba samun wata cin nasara da wani alheri ba tunda Allah ya halicci duniya irin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haihuwarsa da aiko shi a matsayin manzo da wannan sako da ya zo, babu wata rahama da dan adam ya taba samu a tarihinsa irin wannan abu. To shi yasa yake fadin cewa wata wahadati shu'ubu wal qaba'ilul mutanathiratu, jama'a nan ce a shu'ubu ana nufin abin da ya hada kabilu suka hada kasa, shine ake ce mai shu'ub. Mun san kamar da Allah madauki fada, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, muka sanya ku zama kasa kasa. Duk da cewa kasa kasa ba da irin wannan ma'anar ta yanzu ba, abin da ake ce mai sha'ab shine tarin kabilu daban-daban da suka hadu suke zama tare, shi ake ce mai sha'ab. Kamar yanzu al'adar ko in ce al'ummar tamu ta Najeriya ko kuma ta wasu ko ka ce arewa ko makamancin wannan, ga kabilu daban-daban sun hada wata al'umma, wannan ana ce musu sha'ab. Kamar ka ce iya cewa Hausawa, asalin Hausa da kabila ce, amma yanzu ba za ka iya cewa Hausa kabila ba. Hausa yanzu ba kabila ba ce, tunda yare ne waɗanda ma ba Hausawa ba suna magana da shi, don haka Hausa sha'ab ne yanzu. Shi ne to kamar abin da ake nufi kenan. Da kuma kabilu al-mutanathira wanda suke wato a warwatse, to sai suka tawahhadat sai suka harhaɗe sakamakon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja al-insanu min ibadati al-ibadi, dan adam ya fita daga bautar bayi ila ibadati Allah, zuwa bautar Allah. Falaysa hunaka qahirun wa maqhurun, babu wani mai rinjaye da wanda ake rinjaye a kansa, wa sadatun wa abid, da wasu shugabanni da bayi, ba haka alakar take ba. Wa hukamun wa mahkumun, ko masu shugabanci da kuma waɗanda ake shugabanci, yana nufin a tsari irin na da na jahiliya. Amma ba haka ba, duk zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hakim akan mutane, kuma al'umma sune mahkumun. Jiddi wannan na ga mana zancen Said Qutb ne, shi malamin ya kawo irin uslubi ne na nuna maganar yanci din nan da sauransu. Wa zalimun wa maglum, babu wani mai zalunci da waɗanda ake zalunta. Wa innaman nasu kulluhum ibadullah, amma mutane sun zo sun zama gaba ɗayan su bayin Allah ne. Ikhwanun mutahabbun, yan uwan juna ne masu son juna. Mutamathiluna li ahkamihi, kuma masu aiki da hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala. Azhaba Allahu anhum ubbiyatal jahiliyyati, Allah ya tafi musu da girman kan jahiliya, shine ubbiya, arrogance. Shekin fi da ubbiya, idan mutum yana da jiji da kai irin na jahiliya, domin da zaka samu a jahiliya kowanne kabila suna jiji da kansu, mu yan gidan wane ne, wa isa ya taba mu, mu asalin mu kaza ne, mu ba yan kaza bane. Wannan shi ake ce ma ubbiya ta aljahiliya. To Allah madauki da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi da wannan abu, ya zama babu shi. Haka wa nakhwataha, da kuma dai girman kai, da nakhwa da ubbiya ma'ana su daya. Da haka gashi can ka mai dai faɗa, al-kibr shine ubbiya, wa nakhwataha kuma shi ma shine wannan jiji da kai din, ma'ana su daya. Wa ta'azumuha, da kuma jin girman su, bil aba'i, da suke ga iyaye, kowa na jin shi wani ne lura da iyayensa, wani sai ai su gidansu sune asalin kaza, don haka sune alfaharin gari, sune alfaharin kaza da kaza. Duk waɗannan abubuwa jahiliya ce. Da zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya tafi da su. Ba wani mai ji da kansa banda mai bin Allah, shi ma kuma ba kafafa yake da abun ba, tsakaninsa da Ubangiji ne, shi mai tsoron Allah ne. Allah abin da yake so a wurin mu shine mu zama masu tsoransa. Ba zancen wai mu ɗan asalin kaza bane, wani a gari kaza aka haife shi, babansa daga wuri kaza ya zo, wannan wane ne, duk wannan shirme ne, ba shi da wani tasiri a zaman mutum ɗan aljanna ko ba ɗan aljanna ba. Alaka dangane da Allah subhanahu wa ta'ala ita ce asalin komai. Walam yabqa hunaka fadlun li'arabiyyin ala ajami, babu wata falala da ta rage akan wato da balarabe yake da ita akan wanda ba balarabe ba. Wala li'ajamiyyin ala arabi, haka nan wani ba ajami shi ma ba balarabe ba, ba zai wani alfahari akan balarabe ba. Wala li'ahmara ala aswada illa bitaqwa, haka nan wani ja ba zai alfahari akan wani baki ba. Shine ahmar nan ana nufin kamar turawa, shi ake cewa ahmar. Ba su da wani falala ko wata falala kai da za su yi da wani jiji da kai, komai yana alaka ne da me, attaqwa, kana jin tsoron Allah, shikenan. Inna akramakum indallahi mene, atqakum, laysa aghnakum wala ahsabakum wala. Babban abu shine ya zama masu tsoron Allah. Annasu kulluhum banu adam, ɗan adam gaba ɗayan su ɗan adam ne, wato ɗan annabi adam shine asalin babansu. Wa adam min turabin, je kaga asalin annabi adam kuma shi asalinsa menene, turab. Don haka ko mai kai kafafa da shi asalinka ƙasa ce, daga turbaya kake. Wa hakaza tahaqqaqat bi fadli hadhihi ad-da'wa, da falalar wannan da'awa haka ya zama cewa tahaqqaqatul wahdatul arabiyya, haɗin kan larabawa ya samu. Wal wahdatul insaniyya, haɗin kai na ɗan adam ta kama ya samu. Wal adalatul ijtima'iyya, da kuma adalci na zamantakewa, social justice shine ma'anar al adalatul ijtima'iyya, duk ta samu. Was sa'adatul bashariyya, da kuma jin nasarar ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam. Fi qadayaha, a tsare-tsarensa ko abubuwan da suka shafe shi. Wa mashakiliha, da matsalolinsa ad-dunyawiyya, na duniya. Wa fi masailiha al-ukhrawiyya, da kuma matsalolinsa na lahira da za a je. Fataqallaba majral ayyam, shikenan yadda tarihi ke gudana sai ya juya ya canza. Majral ayyam ana nufin tarihi, yadda yanayin rayuwa ke gudana sai ya juya ya canza, ya zama wani abu ba yadda aka san shi ba. Wa taghayyara wajhul ardi, kai fuskar kasa ma sai da ta canza. Saboda me? Saboda zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wan adala khattut tarikh, tsarin tarihi yadda ya taho da zalincin sa mai karfi shine a sama kullun, a danne ne ai ta danniya. Duk wannan in adala ya juye komo daidai, shi mana in adala. Kana munharifan fan adala wastaqama, bi fadli zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. tabaddalatil aqliyatu ko na'am haka ne na'am tabaddalatil aqliya tunanin mutane aqliyar mutane yadda suke tunani duk shi ma ya canza da kullun tunanin dan adam shine wannan kabilar sa wancan ma kabilar sa a hadu a kasuwa ai kasuwanci a hadu a jeji wannan ya kwace kayan wannan kullun tunanin shine yadda za a yi a samu sulhu tsakanin wannan kabila da wancan duk abu yazo ya canza daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah khabbin tarihin duk ya canza komai aka koma me ake kallo me wannan manzon da Allah ya aiko zai ga yawa mutane duk kowa balarabe daban-daban balarabe ba aka zo aka taru ana sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau me aka saukar masa yau me za a ce me za a umarce mu mu'aikata me ake so a hana mu zancen su shine wannan amma duk abubuwan da suka saba na al'ada da shirkar da bautar gumaka da abubuwa duk da suke yi da wauta ta jahiliya da zaman rashin aure da gadan mata mutum ya mutu ƴaƴansa su gaje matansa duk wannan da haka ake jahiliya da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka koma tsafta aka koma wato zama mai tsarki aka bar waɗancan abubuwa na kazanta na jahiliya sallallahu alaihi wasallam sai ce innal alama kanat tusaitiru alaihi ruhul jahiliyati ita wannan duniya abinda yake shugabancin ta da shine ruhi irin na jahiliya tunani na jahiliya qabla hadhihi da'wa kafin wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yata'affanu dhamiruhu sannan conscience din sa tunanin wannan alam din duniya tunaninta ta'affana mai doyi ne a lokacin shine ta'affan in an ce ta'affan abu yana wari ba shi da dadi wata assana ruhuhu kuma ruhin har yanzu ya gurbace ta'assana shine ma'in asin asin shine abin da ya gurbace shi ma kafin ya fara wari in ya fara wari shine ya zama afin ta'affana ya fara wari ta'assana kuma ya gurbace stagnation shine abin da ake nufi da ta'assana wata takhtallu fihi alqiyam wal maqayis sannan kuma abinda ake kimantawa abinda ya shafi halaye da ɗabi'u da addini shi ake ce maqiyam wal maqayis kuma abubuwan da ma'aunai na hankali da ake aunawa a ga yadda rayuwa take tafiya na ga mai didi wannan larabcin zamani ne nan ce qiyam ana nufin values da za a iya cewa wanne value dan adam ke cherishin yake girmamawa yake dauka da muhimmanci shine zamantakewarsa al'adunsa adalcin zamantakewa addini waɗannan abubuwa su ne abin da ɗan adam ke kimantawa to shi ake ce ma qiyam su ne ake ce ma values Allah sa ana fahimta to sai ce wa takhtallu fihi a wannan irin yanayi na kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abubuwan da ɗan adam ke kimantawa ke girmamawa da kuma wato mizanin da yake auna abubuwa da su duka sun ruguje shine takhtallu sun samu khalal ba a miƙe suke ba wa yasuduhu adh-dhulm wal-ubudiyyah kuma zalunci da bautar da mutane su bautar su bautu zuwa ga wani wanda ba Allah ba shine abin da yake jagoranci a cikin mutane ma'ana babban abin da yake ake gane mutun da shi shine in ya zama azzalimi mai karfi ya danne wani to da wannan harkar zalunci ita ce take ci gaba a cikin mutane wa tajtahu mawjatun min at-tarafil fajiri sannan kuma wani wata igiya shine mauja igiya ta alfahari da fantamawa shine al-taraf jin dadi da za a wuce iyaka a cikin sa mutum ya fantamawa yayi abin da ya ga dama al-fajir na fajiranci shine tajtahu shine abin da ke wato mamayar wannan abu mamaya shine istiyahi a zo a kawo ai invading wuri a kawo masa hari to babban abin da yake kawo hari ga rayuwar dan adam a wancan lokaci kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan wato kamar igiyar ruwa ko in ce goguwa wadda take ta jin dadi kawai a zo a taru a shagiya a yi zina a kawo ƴan mata su yi tarawa da duk haka ake kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kudi a Larabawa haka ake a zo a ta jin dadi to wannan shi at-tarafu al-fajiri in an ce taraf dama shine fantamawa da jin dadi ba tare da waje mizani ba alfajir kuma na fajir shi wal hirmanu ta'is da kuma wato hanin baiwa wanda yake mai halakarwa Allah madauki ya sanya mutane ya hana musu tsoron Allah ya hana musu mutunta juna in an ce hirman shine Allah ya barka ba tare da wata baiwa ba ba maganar tahrimi bane na haramci a'a hana maka wata baiwa shine ma'anar hirman mutun ya zauna a cikin wato hanin baiwa da Allah zai hana shi wanda yake kuma at-ta'is daga ta'isa ma'ana halaka mai halakarwa wa tazshahu ghashiyatul kufri wato girman zalunci na kafirci shine ghashiya nan ce ghashiya ana nufin abin da ya lullube abu na zalim na kafirci to tagshahu shi ya lullube wannan al'umma din a lokacin ta jahiliya wad dalali da kuma bata wad zalami da duhu ala ragmi min ad-diyanati samawiyya duk da cewa akwai addinan sama ana kiran addinan sama ana nufin addinan da asalin su daga wahayi suke addinin yahudanci addinin kristanci addinin musulunci a tsarin tarihi yadda suka zo a jeri haka suke duk waɗannan addinai asalin su daga ina suke daga Allah duk da cewa waɗancan na farko da yahudanci ko in ce addinin annabi Musa da kuma addinin annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda daga baya ake ce ma kristanci dukkanin su an shafe su daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai asalin su daga ina suke daga Allah suke to sai ce duk da cewa akwai waɗannan addinai wanda asalin su daga sama suke Allah ce kanat qad adrakaha at-tahrifu wadda gurbacewa da cancanzawa sun ruske su ma'anan an gurbata addinin an cancanza su wasara fiha ad-da'fu sannan kuma rauni ya lababa ya shiga cikin su an samu rauni a cikin su shine sara wa fuqidat ko wa faqadat sayyarataha ala an-nufus karfin da take da shi da ikon da wannan addine suke da shi akan rayukan mutane ya rasu ma'ana an rasa shi su addinan sun rasa karfin da suke da shi da tasirin da suke da shi akan al'umma mun san da addinai su suke tasiri akan mutane musamman addinin yahudawa da addinin kristanci malaman addinin su suke tsara menene zai gudana har lokacin da aka go abubuwa suka canza suka zama ba haka ba kun san ko da a tarihin da ake ce ma tarihi at-tarikhul qarib tarihin nan da bai dade ba lokacin da ake ce ma industrial revolution a Faransa ko in ce a Europe gaba daya me ya faru lokacin da ilimin sciences ya fara zuwa da larab in ce ba larabawa ba mutanen turai da suka hadu da larabawa suka samu littattafan philosophy da ilimin sciences a wurin larabawa kun fahimci wannan yau wannan abin daga gun larabawa suka same shi a karan farko shine suka dawo da shi sai aka fara amfani da shi shine kuma Europe ta fara ci gaba ta bangaren tattalin arziki da kere-kere to wannan abin da aka same shi aka samu wani ilimi wanda da baya cikin littafan addini a Bible ba za ka samu wannan ilimin na sciences ba wannan yana cikin dama bambancin Bible da Al-Qur'ani Al-Qur'ani yana tafi da harkokin ilimin zamani din duk akwai su a ciki sai dai ka ce la'alla ba da sunan su ba ko ba da irin yadda suke ba to wannan abun sai ya haifar da kristoci da suke kan addinin Kirista da suka makalkale masa suna bin Bible sau da kafa da yan boko suka yi wayo suka gano ilimin sciences ake kere-kere sai suka gane ai ga hanyar ci gaba nan shine akai abin da ake ce mai industrial revolution akai juyin juya hali na harkar tattalin arziki da kere-kere da wato abin da ya shafi yin abubuwa sabi saboda an samu ilimi sabo ya zo sai aka yi wa Bible tawaye aka yi wa coci tawaye sai ya zama malaman addini suka rasa karfinsu sai ya zama jama'a su suke tunanin yadda za su rayu wannan shine matakin farko da aka fara ɗauka zuwa harkar demokradiyya inda da watsar da addini hatta a turai da komai da addini ake yin sa amma da aka samu wannan abubuwan sai aka yi watsi da harkar addini coci ba shi da tasiri sai aka koma abin da ake ce ma almana shine secularism secularism asalin sa a ce a gudanar da rayuwar mutane ba tare da addini yana da tasiri a ciki ba sababinsa shine wannan industrial revolution ne yan boko suka waye suka ce ai duniya kawai dama ba wani abu ne a cikin ta ba illa kawai mu haɓaka yadda za mu zauna sai aka koma kere-kere kere makami kere jirgin sama kere abubuwa harkar noma ta haɓaka aka yi bangarori daban-daban na sake-saken kayan tufafi takalma da menene dan adam da ya zama wani sabon abu daban da ku lokacin da ake harkar coci duk abin da mutum zai zo da shi da ya saba ma Bible coci sai ta bada hukunci yin kaza bai halatta ba sai a hana aka hana ilimin sciences da to shine sai da yan bokon suka yi wannan tawayen sai aka samu wannan abu
kun ga a lokacin me ya faru sai zama coci da malaman addini suka rasa sai tsarar da suke da ita akan mutane to a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fara samun wannan abu shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai kuma addinin musulunci ya dawo ya mamaye al'umma ya zama shine ke tafi da lamari karfin addini ya sake dawowa wadancan addinai guda biyu da da suka rasa karfin su sai suka dawo kuma a karkashin musulunci an samu irin wannan karfi din ta hanyar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa kun fahimci gance alaikum assalam addini ba tasirin wancan industrial revolution ne na zamanin yanzu wanda aka yi a new europe wannan sabo europe din shi ya jawo mu ma yanzu a zamanin mu zaka ga cewa tunda aka go tunda lokacin da mun ka bada misali da mu rayuwar mu ta Afirka ko ka ce ta arewacin Najeriya ko ka ce kasar da da ake cewa wato kafin zuwan bature ake kiranta daular Shehu Dan Fodio kafin zuwan bature abinda ke gudanar da rayuwar mutane a nan area tamu shine musulunci komai zuwan daular Shehu Dan Fodio hatta rubuce-rubuce da larabci ake ba ajami ba larabci sosai larabci a rubuta sarki ya aika takarda zuwa ga wuri zuwa ga sarki wane daga Kano zuwa Zaria zuwa Sokoto waɗannan abubuwan duk da larabci ake komai a tsarin addini da Bature ya zo a bayan fafatawar da aka yi da shi da kisan manyan sarakunan da lokacin sarki Attahiru na biyu da kisan sa wannan abun ya jawo aka kwace kuma daular Shehu Dan Fodio ta zo karkashin Bature na Ingila shi kuma dinda bayan an gama yakin yaƙe-yaƙen da aka yi ko in ce muƙawamar da aka samu a garuruwa duk suka bi suka daddan kofeta me zai yi dama zai ɗauko waɗanda zai tura su je su yi karatu irin nasa sai zaɓi wasu daga cikinmu aka je aka tura su suka ji karatu irin na Bature na Ingila da suka dawo gida sai aka ɗauki mulkin sai aka ba su sai aka ce su sarakunan da aka samu ɗin nan dole su zama a ƙarƙashinsu shikenan tun daga nan har zuwa yanzu haka abin yake shi mai bokon mai ilimi irin na Baturen shi ne ke gudanar da lamari shi zai sa hannu a yi kaza ko a bar kaza su kuma waɗancan maimakon a rushe su shi ne suka fito da wata dabara su Ingila ba kamar Faransa ba su Faransa rushe abin suka yi gaba ɗaya su kuma a Ingila sai suka ce a yi abin da ake ce mai indirect rule inda ne wanda da suka karanta history a cikin kwaye sun san waɗannan abubuwa ne indirect rule shi ne a sa sarakunan sai aka mai da sunansu na gargajiya ake ce musu sarakunan gargajiya su zama cewa su tunda har yanzu su ne suke da mutunci a idan mutane mutane su suka sani to a sa su za su riƙa controlling mutane a kira su ce a zauna lafiya a kira su ce su kaza su kuma waɗancan su DODO suna gefen gari dama ba a cikin mutane suke ba kun san lokacin da aka yi waɗannan abubuwa lokacin da ake DO ko kun san DO district officer lokacin dama a GRA kowanne gari a ƙasashen arewa a GRA suke a tsari irin na Faransa kuwa kun samu koma tarihin Najeriya ko a tsari irin na Faransa Baturen shigowa ya cikin gari a cikin gari Bature yake zaune Baturen Faransa sai san ka je Niger Togo da Benin da sauransu rayuwarsu ta zama daban da tamu mu namu Baturen da yazo sai ta fi GRA yau a bayan gari suke sai a hada kai da manyan gari a lokacin ayi club suka koya musu shan giya haka zaka gani a lokacin ne su kuma waɗancan na Faransa suka shigo cikin gari tare suke zama su ci abinda mutane suke ci suna sa kananan kaya tsirara a hankali hankali har mutanen suka koma su ma irin yadda Bature yake shi yasa kuga a ɗabi'ar mu ta yadda mata suke daban da ƙasashen Faransa mu kuma sai aka bar mu al'adun mu na daɗin ba a shigo cikin su ba amma a hankali hankali aka canza mana tunani ina manyan namu tunanin su daban a hankali hankali tunanin al'umma daban har aka samu dai abin da kuke gani yanzu mai boko yana ganin addini shi ya zama masa ci baya idan ana son su a matsayin ci gaba a wurin su shine rayuwa ta daɗi yawa a samu kere-kere a gyara hanyoyi a yi ruwa da lantarki amma zancen ruhin dan adam spiritual gyara dan adam ya zama mutumin kirki a kintsa shi a je kasuwa a hana shi cin haram a titi a hana shi yawo tsirara a hana zinace-zinace ya zama wannan abun baya cikin abin da yake damun gwamnati wannan shi ake nufi da secularism abadan adam addinin sa shi da kansa ya tsara shi da private affair ce mun gane amma aka go public sphere na rayuwa yadda rayuwa za ta gudana a shugabancin gwamnati to kar a kawo mana addini a ciki wannan shi ake nufi da secularism to duk sakamakon menene wannan bala'in da ya faru shi ne su mutanen mu a da sai suke tsammani ko in ce turawa yadda suka kawo mana nasu addinin sai suke tsammanin cewa yadda addinin Kirista yake ba zai tafi daidai da tsarin sciences ɗin da ci gaba ɗin nan ba to musulunci ma haka yake shi yasa da aka kyamaci addini a can turai sai suke kawo mana mu ma ba za mu ci gaba ba sai mun watsi da addini mu kuma addinin mu yana tafi tare da wannan sciences ɗin da ya compatible zaka iya hada su tafi tare ba wani abu ne da ba za su iya tafiya tare ba musulunci daidai yake da harkar sciences din za a yi kire-kire mun yadda da ai likitanci mun yadda da ai engineering mun yadda da ai waɗannan abubuwa amma a waɗancan lokaci na kristoci su ne suka haramta wannan abu saboda ya saba wa bible za a binciko abu kaza zai zama kaza an hada shi da kaza a laboratory bible ya ce a malamin cici sai a mu ba mu san wannan abu sai ya zama cewa ana wato abinda ake ce ma harfaka harfaka shine ka fi karfin hankalin dan adam ka hana shi tunani sai abin da kake so coci ya rika yin wannan abu to daga bayan mutane shine suka yi balle aka balle aka yi watsi da addini to sai bature yake tsammanin a duniya gaba ɗaya ba za ta ci gaba ba dole sai an yi wannan tawaye ga addini din shine muka samu kanmu irin wannan ne Allah ya kyauta mu je ina ne والهرمان التائس وتغشاه غاشية الكفر والضلال والظلام على الرغم من الديانات السماوية التي كانت قد أدركها التحريف وصار فيها الضعف دم منه وفقدت سيطرتها على النفوس نني واستحالت سيد محركوك الدين سنجوي سنكوما طقوسا جامدة أي كان الدين كوين إبادة وتودن سكي دسكر اللوبة صحيفة دوني جالون قبلوه kawai dai ana yin ibada ne ba tare da tana da tasiri a zuciya ba in an ce tuqus ana nufin abin da ya shafi ibada banda abin da ya shafi ruhi mun gane kamar abin da ya shafi ayyukan ibada zahiri a hadu ai harkar haji harkar alwala da tsarki da sallah ai wannan sune shine ake cewa tuqus amma duk da yake su a kristanci suna ce masa litaji liturgy abin da ya shafi ibadar da ba gyaran ruhi ba duk abin da za a zo ayi waka a coci ayi zangi ayi maganga ayi harkar ibada dai kuma a fita yadda za a fadi ga kaidojin rayuwa da sauransu amma abin da ya shafi ruhi wannan an riga an fi karfin su akai to sai zama addini ya zama tsukusan jami'ata ayyukan ibada ne kawai da sakararru la hayata fiha babu rai a ciki wala ruha babu rayuwa babu abin da zai motsar da rai har ya canza ya zama mutumin kirki a samu takawa addinin ya riga ya gurbace nan yana zancan addinai waɗancan na yahudanci da kristanci falamma qamat hadhihi da'watu amma yayin da wannan da'awa wannan kira wannan tafiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsayu akan kafarta qamat bidauri haka ta tsayu da aikinta tayi aikinta role din da ta kamata ta dauka tayi shi daidai fi hayatil bashariyati a tsari a rayuwar dan adam khallasat ruhal bashar da musulunci yazo sai kubutar da rayuwar dan adam min alwahmi wal khurafa daga wahmi da kuma canfa-canfe a rayuwar musulunci ba canfa-canfe irin na waɗancan abubuwan da turawa za su zo da wani abu sai coci ya ce bai yadda da shi ba musulunci bai yadda da khurafa ba mun gane wannan duk abu mun san khurafa ita ce canfa-canfe a ce ai kaza zai faru an yi kaza irin dai abubuwan da muka sani na al'ada na canfi to shi ake ce ma khurafa shine mythology sai ya zama mutane ba ruwan su da shi akai wasi da wannan saboda zuwan addinin musulunci wa min al'ubudiyyati sannan kuma musuluncin nan ya tsarkake shine khalas ya kubutar da dan adam min al'ubudiyyati daga bautar dan adam warziki da kuma dai bauta kin ne mutum ya zama bawa na wani wa min alfasadi ya kubutar da rayuwar dan adam har yanzu daga barna wata'affuni da wancan doyi na lalacewa tarbiya wa min alqadarati daga kazanta wa nin hilali da kuma warwarewa da lalacewa tarbiya shine in hilali ya zama cewa tarbiya ta warware gaba ɗaya babu ita wa khallasat almujtama' alinsani wannan a bangaren fardi kenan individual mun kalli dan adam a matsayin sa na shi kadai in muka go kuma a jama'ance socially da mu ga cewa wa khallasatil mujtama'a al-insaniyya musulunci da yazo sai ya kubutar da dan adam da rayuwarsa shine zamantakewar dan adam society dan adam min az-zulmi daga zalunci wa tughyani da wuce iyaka shi ma dai zalunci wa min at-tafakkuki daga kuma wawwatsewa in an ce tafakkaka abu ya warwa ya wargaje ya lalace a walin hiyari da kuma zagwanyewa wa min fawariqi tabaqati kuma sannan musulunci ya gusar da bambancin aji aji shine fawariqi tabaqati tabaqat nan ce tabaka shine class mun san da haka zamanin a tsarin communisanci da tsarin capitalism sun zo mana da irin waɗannan abinda ake ce ma wannan yan bojuwa su yi waɗannan kuma yan talakawa akwai manya akwai talakawa musulunci da yazo kowa a gaban doka ɗaya ne a wurin sa wannan tabaka tabaka din class class da ake cewa ai haka kuke shi fada a zamanin yanzu ko abokance cewa wannan ajin talakawa wannan ajin matsakaita wannan kuma ajin manya wannan ajin sarakuna wannan ajin kaza da kaza musulunci yana kallon mutane ne a matsayin su na al'umma guda duk zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya haifar da wannan Allah sa muna ganewa wastibdadul hukam kuma musulunci yayi maganin a zaluncin masu mulki da za su koma komai kamar su suka mallake shi istibdadi shine abinda ake nufi da wato abin nan diktatoriya yawa dictatorship shine istibdadi ya zama cewa mutum shi kadai shine mai yin komai ba wata majalisa ba yan ba da shawara ba ministoci ko nepotism ya zama mutum ya dauki sarauta kamar mallakar sarki ce ai da haka ake ko kowace ƙasa kawai sarki ne zai baka in ya ga dama baka ne in ya ga dama ya kwashe mun san wannan zamanin to duk waɗannan abubuwan da musulunci ya zo duk sai ya kau da shi ya zama ana kallon al'umma a matsayin ɗaya wastidlalil kuhani da kuma wato ƙasƙantar da nan kuhan yana nufin malaman addinin da suka gabata addinan da suka gabata aka ƙasƙantar da su yawa domin malaman addini asalin kalmar kuhan daga kahin kahin a larabci ana nufin boka amma a ilimin yahudawa in an ce kahin duk mutumin da ke sa za ku ji ana cewa wani kohen a cikin sunan yahudawa ko ana nufin asalin malamai da suke koya mutane addini wanda daga jinsin annabi haruna suka zo a tsarin yahuda haka suke gefen abin da ya shafi ilimin addini banda bangaren sarauta to harkar zuriyar annabi haruna ne to duk wanda yake alaka da asalin zuriyar annabi haruna su ake ce makahin to nan abinda ake nufi irin wannan tafiyar yake nufi aka kaskanta waɗannan ya zama cewa ba su ne suke gudanar da abu ba tsarin musulunci ne ke gudanar da lamari Allah sa an fahimci wannan a sanin shi wa qamat bi bina'il alami musulunci ya tsayu da ginin duniya ala ususin min al-iffati wan nadafati akan foundation akan asali ginshiki na iffa iffa shine kame kai mutum ya zama mai tsafta wajen wa zai kula a mata aka zo da tsarin aure da kuwa kowa sai ya taki matar da ya ga dama wannan ba iffa bace kame kai a bangaren aure shi ake ce mai iffa wan nadafa da tsarki duk musulunci ne zo mana da shi wal ijabiyyati wal bina da abin da ya shafi karkata zuwa ga abin da yake positive shine ijabiyya abin da yake mai amfani ga al'umma wanda zai haɓaka jama'a wal bina'i da kuma ginin al'umma wal hurriya da yanci wat tajaddudi da sabunta abubuwa wannan dai duk wanda ya san larabcin sayyid qutb ya san duk daga gunsa aka kofo waɗannan abubuwa eh wa min al ma'rifati wal yaqin da kuma abubuwan da suka yi da alaka da ilimi da yaqini aka dora mutane akan su wasiqa da confidence samun amincewa abinda mutum yake kai wal imani da kuma imani wal adala da adalci wal karama da karimci na dan adam wa min al amali da'ibi da kuma aiki da wamamme ba yankewa litanmiyatil hayati dan haɓaka rayuwa wa tarqiyatil hayati da daga ta sama wa i'ta'i kulli dhi haqqin haqqahu fil hayati da kuma baiwa duk ma'abucin haƙƙi haƙƙinsa a rayuwa wannan duka shine daga cikin sufofin abinda da'awar musulunci ta zo mana da shi in kana magana akan akwai lokutan da in kana magana da waɗanda ba musulmi ba musamman masu da'awa masu wa'azi zuwa ga maguzawa da kiristoci in ka samu dama bayanin mahasinul islam wannan irin abubuwa din suna da amfani nuna yadda musulunci yake da kyau babi ne na da'awa ana fada sa mahasinul islam in malamai suka san in mutun ya san shi yana cikin abin da malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya so fito da shi a cikin littafin sa fadlul islam abin da zai nuna maka musulunci shine addini wanda yake tafiya daidai da rayuwa kuma sannan ga irin fa'idojinsa wannan yana da nasa fa'idar idan mutun yana magana da waɗanda ba musulmi ba musamman su ba ayoyi zaka kawo musu ba hadisi zaka kawo musu ba irin wannan abin zaka kawo ku duba da rayuwa take dan ana zama iri na kaza amma musulunci yazo da kowa na da yanci da yana da damar yayi gado mata tana da damar ta gado kaza da irin waɗannan maganganu waɗanda zasu amfani al'umma yace wa bi fadli hadhihi at-tatawurati saboda falalan wannan ci gaba shahadatil jaziratul arabiyatu kasashen larabawa sun shaidi nahbatan development sun samu ci gaba mubarakatan mai albarka lam tushahad mithluha wanda ba a ga irin sa ba munhu nasha'a fawqaha al-umran ita jaziratul arabiya din tun lokacin da gini ya haukanta ma'ana tun lokacin da ta fara rayuwa ana gini akan ta ana zama ba da tana sahara ba shine abin da ake nufi nasha'a fawqaha al-umran wa lam yata'allaq ta'rikuha kuma tarihinta bai yi sama shine ma'anar ta'allaqa ba ta'allaqa bil aini ba ta'allaqa abu ya rika kadawa a sama yadda tuta take iska tana kadata ko shi ake nufi da ta'aliqi da hamza yawa ya zama cewa tarihin jaziratul arabiya bai taba yin sama ya habaka ba ta'alluqahu irin daukakar da ya samu fi hadhihi al-ayami al-farida a wannan wato kwanaki na daban waɗanda ba a samu irin su ba sune al-farida a min umriha na tsawon rayuwar al-jaziratul arabiya ma'ana tunda ake tarihin al-jaziratul arabiya bata taba samun daukaka ba irin zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ban sani ba ko an fahimci wannan zance da kyar ko ya bayyana sosai to alhamdulillah muje muna da lokaci wannan shine abin da ya kawo dangane da abin da ya shafi cin nasarar da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan dan ya kawo mana shine ma a irin wannan uslubi din na zamani yadda mutane za su gane in ba haka ba fallalar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da albarkar da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kawo mana da kuma wato a addinance da a tsarin rayuwa hatta a bangaren tunani akwai littafai da dama da malamai suka rubuta akai duk ba sai an kawo waɗannan abubuwan ba amma dai kowanne da irin zubin zancensa da irin kuma yadda yake kawo mutane abu da zai amfane su zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin karatun sira wani abu ne da dole kowa ya yarda cewa ba a taɓa samun ɗan adam ɗin da ya fidda ɗan adam da jinsin ɗan adam daga ƙangin bautar tunani zuwa ga wani abu wato abauta wani wanda ba Allah ba ko tunani ya tafi zuwa ga wani abu wanda ba Allah ba ba a fidda mutane daga wannan abun ba sai zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kun lura duk sauran addinai wanda ba musulunci ba da kuma a musulunce a yanzu tafiye-tafiyen da ba na sunna ba duk an gina su ne akan bautar dan adam kun yarda ko ba ku yarda ba duk wata tafiya da ba ta sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama in ka kalli yadda take to ana girmama dan adam ne ana karrama shi ana bashi wani matsayin da sauran jama'a sai su bautu zuwa gare shi su dauka shine kaza tun ana bashi girma a matsayin cewa ai girmama shi ake har a koma a matsayin ka ba ana neman a mai da shi Allah haka ne ko ba haka ba ku duba ku ga da yahudawa an samu girmama malaman su kamar da Allah madauki ba mu labari ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah kristoci suka riki ruhban sune masu bauta in ka zo a cikin musulunci tafiye-tafiyen da ba suke ba akan sunna suke ba duk hanyar da ba kan sunna take ba zaka ga ana girmama wani dan adam shine center gaba ɗaya tafiyar ko ba ka ba dariƙar wane dama sunanta ta wane to wannan yafi komai muhimmanci a ciki in aka go zancen karatun falalarsa da karamarsa shine sama da komai ko ba ka bane idan ka go wannan tafiya kuma haka in ka go shi'a su kuma zancen su me shi ƙaryar ahlul baiti an dauko gaba ɗaya an manta da Ali radiyallahu ta'ala anhu an manta da Hassan ba komai addinin ya koma na Husaini kun ba mutunan shi ma shi ake kallo har ta kai yanzu an yi mutumunsa ane masa sujada an zuba jinin ƙarya ana kuka duk irin waɗannan abubuwan bautar dan adam sunanta musulunci shine yazo duk ya kawo da waɗannan abubuwa din akalli wa za a bautawa Allah ta hanyar wa za a bautawa Allah a matsayin ilmantarwa ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me kawo mana sakon da zai koya mana mu gane haƙin Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa a'a waɗancan mutane ko suna da darajar su mutane da malamai da shehunai da imamai suna da daraja ba ba su da daraja ba amma ba a bauta musu su misali ne za a ga aikin da suka yi sai ai koyi da su sai a bauta wa Allah amma ba a zo a bauta musu a ce su za su dauki bautar su kai wa Allah ba wannan shi kuma shine tunanin da ya shigo dan adam dan haka babu tunanin da ko hanyar da ta yantar da dan adam daga bautar dan adam sai zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ƙara fahimtar da mu to mu je sai hajjin bankwana hajjatul wada'i hajjin bankwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanda yana cikin abu dai na ƙarshe a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malami yake cewa tammat a'malu da'awati ayyukan da'awa sun cika wa iblagir risalati ayyukan isar da manzanci sun cika wa bina'u mujtama'in jadidin da gina sabuwar al'umma ala asasi ithbatil uluhiyyati lillahi wadda ta ginu akan harsashin wato tabbatar da uluhiyya ga Allah wa nafiha an ghairihi da kore uluhiyyar daga wani wanda ba Allah ba wa ala asasi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma aka gina al'umman nan akan manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ka anna hatifan khafiyan in ba'atha fi qalbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai ka ce wani mai rada ne ya zaburu a cikin zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada masa wani abu yushiruhu yana ilmantar da shi bi anna maqamahu fid dunya qad awshaka ala nihayati kai ka ce kamar an ilmantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa rayuwar sa fa ta zo karshe sakon nan ka isar da shi abinda ake nema kai kai don haka rayuwa ta zo karshe ka kusa koma zuwa ga Allah shine abinda ke nufi ka anna hatifan an ce hatif wani mai rada shi yasa ake cewa telephone ake ce masa hatif saboda kamar rada-rada ne kun san balarabe daga sabon abu ya zo zai kalli surarsa ne ba shi suna shi ne aka kalli hatif abin nan telefon aka ba shi sunan wannan hatif ma'ana kamar wani mai rada ne ya ilmantar da shi ne yushiruhu ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji a jikinsa cewa rayuwarsa ta zo karshe anna maqamahu fid dunya qad awshaka cewa zamansa na duniya ya kusa ala nihayati karewa hatta innahu hina ba'atha mu'adan ala al-yaman har ma zamu lura da wannan mu fahimci irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ji a jikinsa cewa rayuwarsa ta zo karshe shine lokacin da ya aiki Mu'adh ibn Jabal zuwa Yaman sanata 20 a shekara ta 10 qala lahu sai sai da shi wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito shi Mal Albani ya faɗe shi cikin silsilar sahiha hadisi na 2494 hadisi ne ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Mu'adh innaka asa alla talqani ba'da ami hadha yace la Allah ba za ka hadu da ni ba bayan wannan shekarar tawa kaga lokacin da yake tura shi maka ne a shekara ta nawa shekara ta 10 shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai yake ce da shi la Allah ba za ka saki haduwa da ni ba bayan wannan shekara din tawa wala allaka kuma wata kila kila zai yiwu anta murra bi masjidi hadha wa qabri zaka zo ka wuce ma'ana ta wannan masallaci nawa da kuma kabarina la'alla wata rana zaka zo fa baka mu'adhan mu'adhun sai mu'adhun ko fa baka mu'adhun ya kamata fa baka mu'adhun haka yake abuku ko mu'adhan din ne mu'adhun ya kamata sai mu'adhu ya kuka khasha'an li firaqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda tsoron rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me dalilin kawo wannan hadisi dalilin sa shine nuna mana cewa shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 10 din nan wajen karshenta lokacin aikin haji da lokacin watannin aikin haji suka matso ya fara ji a jikinsa cewa rayuwar sa fa ta zo karshe yawa rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo karshe shi yasa har ya ga wa Mu'adh wannan tunda ya tura shi ya isar da sako ne a Yaman zai je a matsayin sa na mai wa'azi da karbar zakka ya gaya masa kuma in yaje me zai yi to shine yake gaya masa la'alla wannan tafiyar da zaka in ka dawo zaka samu yini ba sai dai ga masallaci na ga kabari na kage ya riga ya faɗi cewa zai rasu kuma za a sa shi a kabari mun fahimci wannan zancan to shine sai ce wa sha Allah Allah ko ya nufi an yara rasuluhu, cewa manzansa sallallahu alaihi wasallama ya ga thimara da da'awatihi, a sakamakon da'awar da yayi, allati ana fi sabiliha, wanda a cikin ta ya dandane shine ana ya sha wahala, ya sha wahala fi sabiliha alwanan min almata'ibi, nau'o'i daban-daban na wahalhalu, bid'an wa 20 ama, shekara 20 da wani abu. Fayajtami'u fi atrafi makkata, sai a gefen makka sai ya zo ya hadu, bi afradi qaba'il al-arab, da shi da daidaikun wasu daga cikin kabilun larabawa, wa mumathiliha, da wakilansu, yana haduwa da su a gefen makka. Fayakhudhu minhu shara'i ad-dini wa ahkamahu, sai a wurin sa su rika daukar shari'o'in addini, yana ilmantar da su addini, tunda ya riga ya ji a jikinsa cewa rayuwarsa ta zo ƙarshe, bari ya ga mutane ƙarin abin da za su bauta wa Allah da shi, ya ilmantar da su addini, wa ahkamahu, da hukunce-hukuncen addini, wa ya'khudhu minhum ash-shahadata, su kuma a wurin su sai ya karbi shahada, ma'ana su karbi shahada ala annahu adda al-amanata, ya karbi shaida cewa, su yi masa shaida cewa ya isar da sako, wa ballagha ar-risalata, kuma ya isar da dai wannan manzanci, wa nasaha al-ummata, ya baiwa al-umma haqqinta, shine ma'anar nasaha al-umma, yawa al-umma nasiha, nasiha ma'anarta shine ka baiwa kowanne abu haqqinsa. A'lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qasdihi li hadhihi al-hajjati al-mabrurati al-mashhuda, to tun daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sanarwa cewa to ya jama'a ku sani, ban fa zan yi haji, domin aikin haji an shar'anta shi ne a shekara ta 9 ta hijira, kuga bayan shekara kafin wannan lokacin kenan a duk muke zance yanzu, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya tura sayyidina abubakar ya zama ya wakilci al'umma, yayi hajin farko da al'umma, shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a shekara ta 10 shine yake ga mutane to zai faje yayi haji, wannan haji al-mabrura, karbabbiya kuma insha Allah wanda yake mashhuda da jama'a gaba ɗaya za su halacce ta. Faqadima al-madinata basharun kathirun, sai al'umma da yawa, dan adam mai yawa suka zo Madina, kulluhum yaltamisu, kowa daga cikin su yana neman an ya atamma ya samu yin koyi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shine jagora ana bin sa a ga yadda zai aikin haji. Wa fi yawmis sabti, haka kuwa ilai a ranar asabar, li khamsin baqina min dhil qa'dati, ranar 25 ga watan Dhulqa'da, tahayya annabi sallallahu alaihi wasallam lirrahili, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kintsa fita, za a fita, za a yi tafiya. Fatara hala, fatara jala, ya gyara gashin sa, shine tarajjala, ya kum aka kintsa gashi, aka tsaftace shi, wadda hana ya sa mai a gashin sa, ya shafa mai, wala bisa izarahu wa rida'ahu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya kwarjallansa da mayafin sa, wa qallada budunahu, ya rataya dabbarsa, wato raƙumi da zai yanka na hadaya, ya yi masa taqlidi, aka rataya masa alamar wannan na hadaya ne, kar a taɓa shi, shine ake nufi da taqlidi. Wan talaqa ba'da adh-dhuhri, ya fita daga Madina bayan sallar azhar, hatta balagha dhul-hulaifati, har sai da ya kai dhul-hulaifa, dhul-hulaifa shine miƙatin mutanen Madina, in mutum zai tafi haji, mun sha magana dai akai ko, yawa miƙatin da ake zuwa in mutum zai fita daga Madina zuwa Makka da niyyar haji ko umara, ana a Dhul-Hulaifa ake tsayawa a ɗauki ihrami, to za mu ji na farkon fitowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga yadda yake, duk da yake ba wannan shine farkon fitowarsa ba, yayi umara, duk umarar da yayi guda hudu ko uku zan ce a baya, wannan ta hajjin nan da aka hada ta da haji ita ce ta hudu, ita ce abin nan umara ta hudu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duka kuma dama daga nan Dhul-Hulaifa yakan tafi gurgudan dai wanda yake ya fita daga Madina. Ya zo Dhul-Hulaifa qabla an yusalla al-asr, kafin a sallaci al-asr, ya fito daga yaushe, sallar azhar ko, ya baro cikin garin Madina. Fa sallaha raka'ataini, sai ya sallaci raka'a biyu a ita al-asr din kenan. Wa bata hunaka, kuma anan ya kwana, hatta asbaha, har ya gari ya waye. Falamma asbaha, yayin da gari ya waye, qala li ashabihi, sai ya ce wa sahabbansa, atani laylata atin, wani mai zuwa ya zo min a wannan daren, min rabbi, daga ubangijina, mai kawo saƙo, yana nufin mala'ika. Fa qala, sai ya ce, salli fi hadha alwadi, kai salla a wannan kwari, domin Dhul-Hulaifa ko yanzu ka je ka ganshi kwari ne, domin dama ɗabi'ar ariyar ƙasashen Larabawa za ka ga akwai tudu haka da ɗan rami-rami kwari, to Dhul-Hulaifa haka Makka, in ka dubi ɗakin Ka'aba a kwari yake, to wannan wurin Zulhulaifan shi ma akwari yake wajejen gefan Wadi al-Aqiq. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan mai kiran ko mai masa mai bashi umarni daga Allah sai ya ga masa Allah ya ce kai sallah a wannan wadi al-mubarak mai albarka wa qul kuma kace umratan fi hajjatin ma'ana nayi niyyar yin umra a cikin haji. Wannan shine umarnin da aka zo masa da shi ya sallan nafila a wurin sannan kuma ya ce umra da haji domin me Annabi sallallahu alaihi wasallam kirani ne ya taho da raƙuman sa da zai yanka na hadaya duk wanda ya taho da raƙuman sa da zai yanka ya dauki niyyar umara da haji to kirani zai yi. Zamu zo mu ji da wannan abun ya gudana har yanzu mun san kirani ai ko ko kuna ji wanda suka yi aikin haji a cikin ku suna ji da akwai nau'i uku ne aikin haji ko akwai hajin ifradi shine kai haji shi kadai ba tare da umara ba akwai hajin kirani ba kirani ba kamar da suke cewa kirani kiran agwama umara da haji lokaci guda akwai kuma hajin tamattu'i a dauki umara in an je akai dawafi akai sa'ayi ai aski in namiji ne ya cire kayansa na ihramin nan ya sa kayansa na gida kuma zai iya jin dadin da zai zama duk abin da aka haramta masa da saboda halin ihrami to ya koma halal sai ya ci gaba da jin dadin sa har zuwa 8 ga wata sai kuma ya sake shiga ihrami sai a fita Mina sai a fara kuma aikin haji. Mun fahimta wannan wannan shi ake ce matamattu'i yau mafi yawan alhazai yanzu wannan suke yi saboda maslahar tafiya ana tafiya tunda wuri kuma ana dadewa idan mutun yayi ifradi to zai dade cikin ihrami ba zai fita ba haka nan mutun ya dauko irani ya taho da dabbobinsa da zai yanka to shi ma ba zai fita in yayi umara ba tahlili zai ba zai zauna ne haka cikin ihrami har 8 ga wata kuma sai a wuce ai aikin haji wannan dai mukalli shi wa qabla an yusalli adh-dhuhr kafin ya sallaci adh-dhuhr yawa wannan shine dalilin da yasa saboda wannan hadisin ya zama idan mutun zai dauki ihrami in dai daga Zulhulaifa ne to an sunnanta masa yin sallah nafila kafin ihrami idan ba Zulhulaifa bane babu wata nafila da sunanta nafilatu ko sunnatul ihrami amma idan a Zulhulaifa ne to akwai wannan sunna saboda wannan hadisi din sai dai idan mutun ya je a wani miqatin ne in lokacin sallah ne ta farilla ai sallah farilla da shi in kuma tahiyatul masjidi zai tahiyatul masjidi sai ya dauki niyyarsa bayan wannan tahiyatul masjidi amma da sunan sunnatu al-ihram babu sai dai a wannan wuri kuma saboda wannan hadisi din cewa salli fi hadhal wadi wa qul umratan fi hajjati wa qabla an yusalli adh-dhuhr kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci adh-dhuhr ightasala li ihramihi yayi wankan ihrami thumma tayyibathu aishatu sai aisha radiyallahu ta'ala anha ta sanya masa turare biyadiha da hannunta bi zariratin da wani garin turaren wuta shine zarira wani nau'in turaren wuta ne da ake samu daga India ake sa shi a abin da misali garin sa sai a sa a jiki haka mutum zai dade yana kanshi shi yasa ake kiran sa ma zarira daga zar zarun shine abin da yake ake warwatsawa wa tibin da turare wanda yake fihi miskun akwai miski a cikin sa mun gane yawa duk ta sanya masa fi badanihi a jikinsa wa ra'sihi da kansa sallallahu alaihi wasallam hatta kana wa bisul tibi har sai da ya zama kyalkyalin wannan turare yura ana ganin sa fi mafariqihi a gabobin jikinsa walhiyatihi da kuma a gemunsa thumma stadamahu sannan ya zauna da shi haka shine stadamahu bai wanke shi ba ma'anar istadamahu kenan ya bar shi yadda yake a jikinsa wa lam yughsilhu bai wanke shi ba thumma labisa izarahu wa rida'ahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya izarinsa da kuma rida'i wato nan kaya guda biyu da mai ihrami yake sawa ana fahimtar abin wannan shine asali a ya halatta idan mutum zai ihrami ya sanya turare a jikinsa ba a jikin kayan ihramin ba shi wannan kayan ihramin da mayafin saman da kwarjallan ƙasa ba a sanya musu turare amma zaka iya sa turare kafin ka dauki niyya kafin ka fara labbaik allahumma labbaik zaka iya shafa turare a jikinka turare a kanka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din Aisha ta shafa masa mun fahimci wannan abu sannan kuma sai a sa kayan ihram to ana sa kayan ihramin nan in dai an fara talbiya an ce labbaika allahumma umratan ko umratan wa hajjan ko hajjan mutun yi dai dauki niyyarsa kuma ya fara labbaika allahumma labbaik to kuma shikenan babu zancen sa turare har sai ya gama umra in tamattu zai yi ko kuma idan ifradi ne har sai ya gama aikin hajjin sa ba zancen sa turare ba kusancin mace duk abin da yake an hana saboda ihrami to kuma an hana shi to mu karasa wannan fikira din sai mu tsaya ثم صلى الظهر سنن سي منزل الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم اهل بالحج سنن سي كوروروا ده aikin haji ma'ana yi niyyar aikin haji in an ce ahalla ya fadi labbaik allahumma hajja shine ma'ana ahalla bil haji wal umrati tare da umra ma'ana dan yi niyyar haji da umra fi musallahu a inda ya salla din nan inda ya salla yana sallamewa daga sallan nan to a lokacin yi niyya wannan kuma haka yake kamata wa qarana bainahuma ya gwama tsakanin su da haji da umara ya fade su tare summa kharaja sannan ya fita farakibal qaswa'a ya hau kan taguwar sa mai suna al qaswa'a fa ahalla aidan anan ma ya kara fadin labbaika allahumma hajja mun gane summa ahalla sannan kuma ya ci gaba da ya kara yin talbiya lamastaqallat bihi yayin da ta dauke shi shine istaqallat bihi yayin da dabbar ta dauke shi alal baida'i akan sararin filin da ke nan wato gefen Zulhulaifa shi da ake ce ma baida sararin fili da ya zo wannan wuri shi ma ya kara labbaik allahumma labbaik ya ci gaba da yin kuma talbiya ba a yanke ba ana ta talbiya har lokacin da aka je makka sannan aka yi umra sannan kuma aka ci gaba da abubuwan za mu zo mu ji insha Allah a darasinmu na gaba menene ya gudana a hajjin bankwana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da dai nan a dunkule kawo mana hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito a cikin sahihin sa hadisin Jabir shine atwal hadisi kuma da yayin bayanin harkar hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga fitowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina daga gida har dawowar sa Madina sai da Jabir duk ya ga yamana ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hajjin sa wannan hadisi yana da muhimmanci a karanta shi duk mai son ya koyi aikin haji ya karanta wannan hadisi zai gani al-Baqir Muhammad ibn Ali ibn Hussein shine ya ruwaito wannan hadisi daga Jabir dan Abdullah radiyallahu ta'ala anhu ya siffanta mana hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to zamu tsaya nan insha Allah darasin gaba sai mu tashi akan thumma wasala sayrahu hatta qaruba min makkata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya kara mana fahimta Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سلام تصاي اكو اي سرور